mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba batun yaki da yan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun kawancen kasashen yankin wato multinational joint task force ke fafatawa to madalla a watan afrilun da ya gabata ne dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi wato multinational joint task force ta fara farmaki mai take operation Lake Sanity kashi na biyu a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin kawo yanzu mai ake ciki Major General Ibrahim Sallau Ali shine baban komandan wannan runduna ga kuma karin bayanin da ya mana
mun fara operation Lake Sanity ne ran 23 ga watan Abril akalla yanzu mun kusan sama da wata daya muna wannan operation a lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu gurare kamar Zannari Tumbuma Doron Nera da gurare ma daban-daban wanda ba zan iya ambata ba yanzu kuma Allah ya ba mu nasara mun ceto mutane da dama musamman mata da yara kuma an samu komanda na yan ta'adda wanda ya mika wuya duka dai a halin yanzu zan ce cewa mutum 176 su suka mika wuya kuma akwai wasu wanda suka kama kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su mika wuya ba amma muna zargin su muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ta'addanci da ke faruwa a tafkin Chadi.
Ko nawa ne adadin mata da kananan yara da aka ceto a wannan farmaki?
Kamar yadda na faɗa akwai mata da yawa kamar shekaru jawacan mata da yara 44 aka ceto a yankin Mangoro. Kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan 50 suma. So akalla za a cewa kusan 100 yanzu mata da yara an ceto su daga wannan area.
A bayan nan dai, yan ta'addan Boko Haram da ISWAP sun baiwa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin ko kuma duk abin da ya same su su suka so. To kuma wannan runduna ke yi akan wannan batu?
Eh to bayan mun samu labari game da kuka sani su yan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin. Amma wannan abin ƙarya ne kawai sun je ne don su razana mutane su kore su amma a halin yanzu akwai mutane suna rayuwarsu a kukawa kamar yadda ka sani wasu ne dai suka bar gurin yes gwamnan jihar Borno shi ma ya je bayan ina ji shekarun jiya ya je gurin ya ƙara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duk abin da ya kamata mu ga cewa sun tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba a kukawa.
General Ibrahim Sallau Ali ya kuma yi ƙarin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa.
Eh akwai su kan gaskiya. Na daya akwai kasan inda muke operation din nan Sahara ne. So yawanci muna samun matsala motocin mu suna samun matsaloli wajen tafiye-tafiye mu a wannan area. Yawanci suna kafewa sai an dauki lokaci sannan a fito da su akwai kuma kasar tsibirin lecture tudu ne kwari in kuma safar ruwa ne to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin kwallon da ma za a amfani su dole su zama su musamman su za a samu wanda za su iya aiki a wannan gurin saboda kasar wasu wuraren ruwan ba zurfi so injin na speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba so wasu ma ba za ma iya amfani da injin ba dole kawai da kwale-kwalen za a amfani so bugu da ƙari kuma akwai ƙalubalen goma-goma da yan ta'adda suke yawan dasawa yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka dasa ma goma-goma wasu guraren masu manta suna shiga ciki abin yana kashe su to wannan su ne matsalolin da muke fuskanta a wannan area na tafkin Chadi amma duk wannan insha Allah ba zai hada mu aikin mu ba. Dakarun za su jajirce, za su kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tafkin Chadi. Allah ya yarda.
Yan ta'addan Boko Haram da ISWAP dai a galibi na hucawashin su akan fararen hula, yayin da duk dakarun MNJTF suka farma su. To ko me janar zai ci akan haraka?
Eh, ka san wannan aikin tsaro da muke yi ba aikin soja bane ba kai. Aiki ne na kowa da kowa. Dole ka ya kamata al'ummomi su rika ba mu bayani, su rika ga mana, suna kiran mu, suna ba mu information da intelligence ya kamata da mu kare su. In ba su ga mana cewa da ƴan ta'adda suna nan zuwa ba, ko kuma sun samu wasiƙa ko wani rahoton cewa ƴan ta'adda suna so za su zo garin su, ba da ba mu sani. Ila sai sun tafi garin sun faɗi gama abin da za su yi sun tafi kafin mu sani. Amma in suna gaya mana kan lokaci, kaga za mu ɗauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su, mu tabbatar cewa ba a samu wani iskila ba, insha Allah.
Major General Ibrahim Sallau Ali, babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To kome masana tsaro ke cewa mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel, Dr. Yahuza Ahmad Getso, na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity, kuma ga abin da yake cewa a kai.
Wannan yar manuniya ce da take nuna irin yanda wato wannan yanki na tafkin Chadi, kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare, kuma da irin haɗaka da kuma haƙura da runguma juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakanin su, wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya daɗe yana kawo tarnaƙi akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki. Kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewar wato ana samun nasara, kuma ana samun wato ƙwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da su ba dare ba rana, domin ganin cewar an yi abin da za a fitar da shi daga rogo. Sannan abu na ƙarshe, yar manuniya tana ƙara nuna yanda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki, na halin rashin tsaro, wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana, yar manuniya tana nuna cewar in Allah ya yarda an bi hanyar da za a fitar da shi daga rogo.
Dr. Yahuza Ahmad Getso, ƙwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, da kuma gudumawar da Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ya bamu, wato jami'in sadarwa na wannan runduna, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.